الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حوار سبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علم الله تبارك وتعالى بوديا بيسايك دار موانا درسي نا تفسير القرآن من جرمة من تكيز سورة المؤمنون كما من كان آية فدو زوى آية bakwai. Don aya ta hudu ta yi magana ne a kan tsare farji, wato mace da namiji duka Allah ya tara su a ciki kowa ya tsare farji shi daga barin yin zina. Mun shiga abubuwa da yawa a ciki, har mun kawo sabuwa da suke kusanta ɗan adam wajen yin zina. Akwai abubuwa da suke saka zuciya ta ɓaci, waɗannan abubuwan su ma ya kamata mu ambace su domin ɗan adam ya nisance su wajen yin tunani da su, ko kuma saka su a cikin zuciyarsa. Domin idan waɗannan abubuwa sun taru a zuciya, to su ne zuciya take ɓaci. Kuma kamar yadda aka sani, jiki yana ɓaci yana kuma ciwo, zuciya tana ɓaci ita ma tana ciwo. Shi yasa Annabi ya ce in kai kyawu to jikin mutum ya yi kyawu, ma'ana halayyar ta yi kyawu. Idan ka taɓa ci to shi kenan kyawun jikin ba zai yi amfani ba. So kafin mu dora a kan waɗannan da kuma fassara ita ayar, akwai wato tambayoyi. Tambayoyin ba su da yawa, ina ga ɗaya ma kamar neman addu'a ne. Yana cewa assalamu alaikum, ina yi ma malam fatan alkhairi da roƙon Ubangiji Allah ya karɓa mana ibadunmu na alkhairi. Amin. Allah ya ƙara, Allah ya ji kan magabata malam da dukkan musulmi gabaki ɗaya. Malam, ina mai matuƙar neman addu'an da 'yan uwa musulmi da baki daya. Malam, ina fuskantar raunin imani cikin imani na. Malam, dan Allah a taimaka a taya ni da addu'a a musharuwa wato lafiya. Assalam. To, wani lokaci mutane suna yin wani abu sai ya zama kamar ba ita ce hanya ba. Yanzu ya fahimci yana da raunin imani, to in ka buƙaci ba ka da lafiya, to kusan kawai sai ka nemi magani, ba wani za ka tura ma kuma ka ce to ina jin ba ni da lafiya, amma ka yi ta addu'a a can sai in warke. Ba haka ake yi ba malam. Mu gaya ma kanmu gaskiya kullum, tunda ka gane menene abin da ya jawo maka raunin imani, sai ka daina shi na farko abin da za ka yi kenan. Amma kada ka yaudari mutane da cewa wai shi ta yin addu'a kuma kai za ka ci gaba da yin aiki, in an taɓa ka ce ai na sa amin addu'a imani na ya dawo, saboda haka zan ci gaba. Da yawa haka suke ɗaukan al'amar, ya tura a yi masa addu'a shi kenan. Hasali, yayin da ka fahimci ayyukanka babu imani a ciki, in sata ne ka daina, in zina ce ka daina, in cutar mutane take ka daina, kawai kai da Ubangijinka ne. In ka daina shi kenan, kar ma ka sa kowa ya maka addu'a. A gare, wallahi kar ka sa kowa ya maka addu'a, kawai ka daina munanan ayyukan da kake, tunda ka fahimce su. Domin kun ga ba anan cewa yake yana cikin matsanancin ko rauni imani. Ka fahimci haka, me ya rage maka? Ka fahimta sai ka daina. to mu kuma idan ka daina sai ka rubuta mana na daina duk munanan abubuwan da nake to a taya ni addu'a Allah ya tabbatar da ni akan na daina to kaga wannan shine sai mu samu fagen da za amma kana munanan ayyuka kana kukan rashin imani kuma baka daina wannan shine abin da ya kamata na farko duk wanda ya fahimci yana da matsala ta Ubangiji to yayi kokarin ya gyara alakar sa da Ubangiji alakar sa da Ubangiji shine ya tuba ya daina waɗannan abubuwa sai kuma al'umma su taya shi akan imanin sa ya tabbata wannan shine abin da mutane za su yi amma ba wai kana mummunan aiki kuma mutane shikenan su yi ta abin nan babu laifi ka nema amma dai tunda ka gane illar to kai kokari ka fito shawara ta farko kenan shawara ta biyu kuma shi ne a nan ne mahallin cewa a ce yarda da addu'a sai ya shigo amma kai mai kai a kai kuma ina ganin kila tunda yana da buƙatar rawar imani misali a ce to wani ne ya tsire shi yana ta dukarsa ina ga ba zai jira sai mun yi addu'a ba zai tuba ko zai ya tura mana cewa to malam ana duka na ba da haka ku yi addu'a na jin gudu zai yi ko kaga ya ɗau mataki kenan da kansa sannan sai kuma a ce to mu yi addu'a kada Allah ya sake haɗa shi da irin waɗannan mutane amma yanzu ya gudu to amma kana yi wa Allah saƙo tuba ya kamata ka fara sannan sai ka nemi ina dai mata ina fatan dai mutane sun fahimci me nake nufi to irin waɗannan abubuwa da kai kamata Allah Ubangiji ya ƙara mana imani da kai da mu da saura duka gaba ɗaya Ubangiji ya ƙarfafi imanin mu kuma ya hana mu aikata aikin sabo wannan yace assalamu alaikum malam barka da yamma ina maka fatan alkhairi ya tambaya na wato akan ni da masu gidana muna aiki sai muka samu matsala zaman da muka yi da su ina yin bukatuna wato a cikin dukiyarsu amma ba su sani ba amma yanzu na yi nadama ina son na nemi gafararsu amma ina tsoron za su wulaƙanta ni wato zan yi wa wato ina jin za su wulaƙanta ni wato zan yi ko zan yi menene ok zan iya nuna zan iya suna raye na kimanta wato mafi na kimanta na yi sadaka da shi ne na ke neman ƙarin bayani na gode malam yayi nadama ya taka mataki na ɗaya daga cikin harkokin ko hanyar tuba saboda akwai yin nadama kafin ka tuba ɗaya ce daga cikin rukunin tuba don haka yanzu ya yi ɗaya saura guda uku dama sharuɗaɗin na tuba ga wanda ya zalunci wasu a kan haƙƙoƙinsu shi ne ya yi nadama ɗaya kenan an gane na biyu ya yi ta'akud abinda ake kira ta'akud shi ne alƙawari an gane alkawari ba zai sake aikin ba na uku shine al-ikla shine tubuwa daga aikin wato ya fita daga wannan harkar gaba ɗaya na hudu raddul huquqil ibad mayar da haƙoƙin bayi wanda ka zalunce su to idan kuma an ce abu sharaɗi ne to in baka zo da sharuɗin ba bai yi ba kenan saura ka kai ka zo da sharaɗi kuma su huku sun kasu gida kashi su ma hudu ko dai zulmun nasifi dinihim ko ka zalunci mutane akan addininsu shine ka rora su akan ƙarya kuma yanzu kana son ka tuba misali ai wani zai kira mutane akan ƙata ya san kuma haka ne to ya zalunce su akan addini wannan kuma sai waɗanda suka fito a layin malanta ko ko ba ku gane wani to su yanzu bayan ya yi nadama kuma ya alƙawarin ba zai sake ba kuma ya turɓu to yanzu abin da zai yi idan yana san Allah ya karɓi tubansa sai ya samu mutanen da da ya ɓatar ya musu bayani cewa abin da ya gaya musu na ɓatar shine illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu kun ga sharadi ya shigo kenan ko domin kada ka bar su akan ɓata kuma kai yanzu ka yi nadama ka bar wancan hali na fata an fahimta na biyu zulmun nasi fi abdani wataƙila ka zalunci mutane ne a cikin jikunansu ka daki wani ka cuci wani ka yi wani ne yanzu kana son ka tuba kila da ko dan wani muƙami da ke ne kullum kana yawan bulala kana ta dukan mutane babu dalili yanzu kana son tuba to bayan ka yi nadama kuma sai kai alƙawari ba za ka koma ba sannan ka tuku daga laifin sannan kuma waɗanda ka da doka sai ka je ka neme su gafara shine na gurbi shi ma ka cika shi ina ga kuma ba ku gane abin da nake nufi to sai na uku wato shine zulmul ibadi fi huquqihim fi amwalihim wato shine ka zalunci mutane akan haƙƙoƙinsu wato shi kuma wannan bayan ka yi nadama ka yi alƙawarin ba za ka koma ba sannan ka tuku daga laifi sannan sai ka mayar da haƙƙoƙi hanyar tuba ta uku kenan masu rataye da haƙƙoƙi ko to ta hudu ita ce zulmun nasi fi a'radihim wataƙila aikin ka cin mutunci ne ka yi rubutu a facebook ka zaki kowa ka ɓata kowa ko ka fito a tiktok ka zaki kowa kana cin mutuncin kowa to yanzu sai kai nadama to ka cika sharadi ɗaya na biyu sai kai ta'akkud wato shine ka yi alƙawarin ba za ka koma ba na uku ka tuku daga wannan laifi sannan na hudu shine duk wanda ka ciwa mutunci sai ka je ka nemi yafiyarsa kuna ne gane to sai na nawa na biyar ko zulmun nasu fi amwalihim wanda shi mai maganar mai tambayar a nan yake zalimtar mutane a kan dukiyarsu ka zalimce su saboda amana da suka baka na farko ka yi nadama don shi ka rubuta to na biyu kuma ƙari a kan yadda malamai suka ce to sai kai alƙawari ba za ka sake yin irin wannan mu'amalar da wani ba na uku sai ka tuku daga wannan aikin shi kenan ka yi na ƙarshe to na hudu kuma sai ka mayar da kuɗin da ka zalunta ina jin da mun amsa tambayar ta ko ina ko har ma abin da bai tambaye mu ba mun kawo saboda haka da wanda ya cuci mutane a addininsu da wanda ya cuce su a cikin jikunansu da wanda kuma ya cuce su akan hankalinsu shi ma an kawo shi shine kusan na shida kenan ma'ana kwaya kake ba wa mutane ka lalata musu hankula yanzu kana son tuba daga wannan aikin sai kai nadama ka yi alƙawarin fita daga ba za ka sake ba ka tuku daga wannan aikin sannan sai ka mayar musu da hankularsu ya nan ka girki ba ta ce ba kai kalama ta hankalin ba to sai ka dawo da hankalin in ko ba gaba Allah zai tambaye domin tuban ka har yanzu bai cika ba shi yasa masu sai da kwaya muna jin tausayin su kwarai da gaske amma ba su gane duk wanda zai je zalunci mutane ta hanyar samun kuɗi ya haukata ƴaƴan mutane to yana da matsala domin a ƙa'idar tuba duk wanda za ka tuba to sai ka mayar masa da haƙƙin zaluntarsa da kai in dukansa ka yi to ka nemi ya in kudinsa ka ci ka nemi ka mayar masa da kudinsa in mutuncinsa ka ci ka je ka ƙaryata ka nemi yafiya an gani in hankalinsa ka batar ka dawo masa da hankalinsa kaga ko ni yanzu in ka tambaye ni a ina ake samun hankali zan ce ba ban sani ba amma dai shari'a ta ce ka dawo da hankali saboda kai ka lalata shi ba wani magana ta ka tabbaci ai tuba tuba kawai za a yi ma to wannan shine yace kuma bayan haka bayan ka mai da haƙoƙin sai ka tuba ma Allah kuma wato domin bayan zaka cuta bayan ka mai musu da haƙoƙin to shikenan sai ka abin nan sai sannan kai ta roƙon Allah da neman wato rahama to watakila wani kuma ya sake tambaya to ai kamar yadda shi mai tambayar yayi idan ya mayar za a yi masa wulaƙanci ko amma lokacin da yake ɗaukan kayan baya tunanin haka sai yanzu ne yake tunanin za a yi masa wulaƙanci to da aje lahira kuma ba na ko ba kwa ji ne a to ba za ku yi magana ba an zai ku yi magana ko amsa tambayar wai da wannan wulaƙancin na duniya da kuma aje lahira ba gara na duniya Allah ya sauke akwai daga cikin malamai waɗanda suke gane masa sai ya tabbatar da haƙiƙani da gaske ne ba da zato ba cewa in ya mayar za a wulaƙanta shi sai ya tabbatar da wannan in ya tabbatar da haƙiƙa ba zato yake ba za a masa wulaƙanci kuma wulaƙancin zai shafi kila lafiyarsa da mutuncinsa da komai to shi ne suka ce ya je ya sadaka da abu Allah ya kaiwa mai abun lada nan ma kuma suna da ra'ayi na ɗan Mas'ud in an je lahira ya ce ya karfi sadakar shi kenan in bai karɓa ba a biya shi aikinsa yi sadakar yayi sadakar yayi wannan ma in Allah ya karɓa kenan in ya karɓa aka ba wa mai kuɗin a lahira aka ce wannan zaluntar da wane maka ne a shago kuna zaune tare ka yarda ta karɓi wannan sadakar ya maka sadakar da dubiya saboda yana jin tsoro idan ya zo in ya ce a bai yarda ba to shi kenan sai a ɗibo daga aikin mutumin a biya ladan sadakar sai a mayar masa da kayansa shi Ubangiji ina gaya muku ne baya zalunci ne komai da ka sani sai an yi shi daki-daki yanzu anan ba a yi daki-daki ba to wannan shi ne wasu malamai suke ganin shi kenan idan yana jin tsoron wulaƙanci amma ya tabbatar ba da zato ba na inda zato ne har yanzu hukuncinsa bai hau kan inda ya kamata ina jin da mun amsa tambayar ko to shi kenan malam karanta mana a yayin gaba da cigaba
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
na'am
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
تبارك وتعالى يتسوني ودن دا لفروجهم جفرجو جلسوا حافظون سكيكي أيوة معنى باسا ينزنا باسا سكفرجو سوء عند بيداتهم mazarsu da matansu gominai illa ala azwajihim sai dai kadai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannunsu ya mallaka fa innahum su akan waɗannan guda biyun ghairu malumin ba ababan zargi ba wato kenan Allah ya yarda da wannan matarka ce ta aure kuma baiwa ce da ta mallaka Ubangiji ya ce famani fitarra wara a zane wanda duk ya nemo koma bayan haka koma bayan mata وكما بايان بيوا فاولئك هم العادون الله يتو ودن سو ne masu ta'adda ta hanyar ketar doka kenan duk wanda yaje ya biya wata bukata ba ta wannan biyun ba da Allah yace to shi dan ta'adda ne a wajen Ubangiji ba wai yaje ya zubar da jini ba tunda yanzu in ka fadi ta'adda mutane suna kallon wadancan bai zubar da jini ba amma yayi ta'addanci akan dokar Allah wannan kuwa duk hanyoyin da ta sawa'un ludu kai ko ma digo kai wato liwadi kai ko ma digo ko kuma a'a mutum wasa yake da gaban shi har maniyarsa ya fita kuma al'adu duk waɗannan ana tattara su sai a saka su cikin ƴan ta'addan ƙetare dokokin Ubangiji to mun yi magana da yawa a jiya mun yi magana ne akan asbabu qurbiz zina abubuwan da suke sa zina ko kuma dan adam ya kusanci yin zina Allah ya tsare to wasu abubuwa kuma da suke bata zuciyar dan adam asbabu fasadul qalbi abinda yake sa zuciyar dan adam ta baci ta zama cewa wato tana aikata munanan ayyuka watakila duk waɗancan abubuwan da muka ambata na asbabu qurbiz zina ta zama to tana aikata su sai in zuciya ta baci shi yasa manzo Allah yace zuciya wata tsoka ce a jikin dan adam in tai kyau to shikenan jikin dan adam yayi lafiya wajen bin Allah idan ko wannan zuciyar ta baci to shikenan jikin shi ma wato ya baci an gane abu na farko da yake jawo bacin zuciyar dan adam ta zama ba za ta ji wa'azi ba ta kekashe saboda wasu abubuwa da shi mai zuciyar yake aikatawa suka tattaru suka yi tasiri suka bata zuciya so waɗannan abubuwa suna da sabab daga ciki abinda malamai suka ambata sababi na farko al-bu'du 'anil haqqi ba'da ma'rifatihi nesantar gaskiya bayan kasan gaskiya kenan idan da ka nesanci gaskiya amma baka san gaskiyar ba har yanzu ba zai bata maka zuciya ba saboda rashin sani to amma ka san gaskiya sai ka ki bin ta ka nesance ta to ka taka mai kenan ka taka abubuwa guda biyu ka san gaskiyar kuma ka yi ki kuma ka yi nesa da ita to wannan yana sa za zuciyarka ta samu tsatsa wajen duk abin da za a gaya maka ya shigo ya yi tasiri yana da wahala shi yasa yanzu a cikin murnan misali sai wayar wani ta fadi sai wani ya ɗauka kuma a ci giya kuma kana ji tukunna tun kafin a zo a ce an yi ci giya ai ka san dai wayar nan ba ta ka bace a gaskiya ka san ba ta ka bace to me yasa kai shiru yanzu ka ne sanci gaskiya haka ne bayan ka san gaskiya sai ka ne sanci gaskiya har ma kuma sai aka gaya maka aka ce fa wani yaya da waya bari a kira layi sai kai wuf ka kashe saboda kada a kira ba ya shigo to kenan me ana samun wannan to alamar zuciya ta baci shi yasa za ka gama wani lokacin wayan ru dan uwan mu ya mutu muna tare da shi a wannan duniya ana rayuwa da shi ya mutu a masa wanka a saka masa turare a saka masa fararen kaya saboda dai kawai kikkiawan mutum da ake ma inda zai tafi wajen Ubangiji kuma a zo a kwantar da shi a ce a yi ma Allah kirari sannan a roƙi Allah ya yafe masa a wannan lazarce limamin da yake jan sallah yana cewa mutane su kula da wayoyinsu a wannan lahadar. To ai kai ka san waɗannan zukatan ko ba a gaya maka ba ka san sun me, ka san sun ɓaci, kuma abin da yasa suka ɓaci ne santar gaskiya bayan sun san gaskiya. Ya fi muni ƙwarai da gaske bayan ka san gaskiya ka nisance ta kuma ka nemi hanyar da za ka toshe ta. Shi yasa Ubangiji ya ce falamma zaghu azaghallahu qulubahum, da suka karkace sai na karkatar da zukatan. Sai da suka karkace daga barin me, daga barin gaskiya, sai ni ma na karkatar da zukatan ba za su karbi gaskiyar ba. Wannan yana daga cikin abin da yake jawo wa mutane sabab na bacin zuciya. Shi yasa kullum inda ka riga ka fahimci gaskiyar to kada ka nisance ta, duk yadda za a yi kawai ka yi, ka yi kawai saboda shi ne mafita. Amma take ta bayan ka san ta matsala ne. Na biyu daga cikin abin da yake sabbaba zuciya ta ke ƙasa shi ne akulul haram. Mutum ya san wannan kuɗin na haram ne amma zai yi da barbaro ya halatta su da kansa ba da wajen Ubangiji, saboda da yawa sun san abin da suke samu na mene na haram ko yanzu misali mutum karka ɗauka ko anan misali ko aikin gwamnati kake koma mene ne, shedan yana zuwa maka da hanyoyi iri daban-daban. Ko a ce ka rubuta abubuwan da ya kamata a saya sai ka yi ƙarin ta a kai, yanzu zuciya ba ta gaya maka ƙarin nan da kai ba daidai ba ne ba, zuciya ba ta gaya ma ba. A'a, ku bari dai amsa da ku cewa aka yi zuciya ba ta gaya maka ba, hankalinka bai gaya maka ba, ya gaya ma ko? To shi kaɗai wannan ya isa hujja a kanka Ubangiji zai kama. Saboda kai da kanka ka yi ma kanka cewa wannan fa abin da ka ƙara na ƙarya ka san ba daidai ba ne. To kuma idan ka ci kuɗin to ka ci abin da yake haram zai kuma ɓata maka zuciya. Sai ya zama cewa zuciyar ta karɓa gobe ma tana so, sai jibi ma tana so, gata ma tana so, sai ka zama fa a haka kake ta rayuwa. Kullum a haka kake rayuwa, kai ba da wannan babba za ka rayuwa, da waɗannan ƙarerayin kake ta bi kuma kake rayuwa a haka, kuma kullum zuciyarka tana ɗaki. Sai ka gaya wani mai wa'azi ne zai zo ya maka wa'azi, tunda Allahn da ka rubuta daga farko ka san ba daidai ba ne. Zuciyarka ta gaya maka, hankalinka ya gaya maka, Ubangiji yana kallonka. To kuma waye zai zo ya ce maka kaza da kaza? Shi yasa ba kawai wata kila wani in ka ji yana maka wa'azi akan haka yake da Allah ku rabu da shi, shi ma bai samu bane. Haka da ka faɗa, jira da Allah ku rabu da shi, shi ma bai samu bane, da ya samu da ba haka bane. To yanzu ka ga yake ɗan da yanzu yake gaya maka wai duk mutanen duniya irin ka ne, kowa in ya samu wannan damar wai hakan zai ƙarya kake yi wallahi. Eh, ka san duk mutanen duniya ba za su samu zama irin ka ba, dole akwai mutanen kirki ko babu? Dole akwai. Amma ka ce wai shi ma bai samu gadan ya gaya ma gaskiya, a wannan shedan ne yake gaya ma haka. To zuciyar ce ta riga ta baci a irin wannan halin. Shi yasa za ka zo ka yi ta addu'a ba za a amsa ba, saboda irin wannan fa anna yustajabu lahu, ta ina za a amsa? Hadisin Imamu Muslim. Na uku, fi'lul ma'asi, aikata aikin zunubi yana sa zuciya ta lalace. Fa innal ma'asi tu'assiru fil qalb, domin shi zunubi yana tasiri ne a zuciya, ba tasiri yake a gangar jiki ba. Idan ka saba da zunubi to zuciyarka kadai yake kamawa sai ya tasiri akan ta, saboda ya san zuciyar ita ke sarrafa gabbai. Naga bai damu da sauran gabbanka ba, kawai ma'asin zai taru ne a zuciya. Idan ya taru a zuciya sai ya tasiri akan zuciya, to ita kuma zuciyar za ta sarrafa gabbar su bita. Shi yasa zaka ga idan zulubi yayi tasiri, to duk fafadakarwar da za a yi da abubuwa za su zama tuba haka. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake da sabbaba bacin zuciya, maimaita zulubi kan zulubi ba tare da tuba ba. Yau ka yi, gobe ka sake, jibi ka sake haka. Na hudu, abin da yake lalata zuciya ta zama ta kekashe ta baci, istima'ul muharram, sauraron abin da Allah ya haramta. Wannan ko ta hanyar kunne ko ta hanyar kai magana, duk abin da za ka ji na sabo ne. Allah ya haramta jin waɗannan kalmomi, kai kuma su kake ji. Mala ce misul rugina, kamar misalin a ce irin waƙoƙi da kaɗe-kaɗe waɗanda suke kunshe da baya. Idan kana jin su, zuciya za ta ƙeƙashe, za ta ɓaci, ba za ta wa'azantu da wa'azin mai wa'azantuwa ba. Kai ko Allah ne mata wa'azi ra'ayin ainihi, ba za ta karɓa ba. Iyai shi ne misalin da muka bayar da su. Ga wani an kwantar da shi za a masa sallah, ga wani kuma yana satar waya. Wannan kisan mutuwar ba Allah ne wa'azin ba? To amma kuma ai bai wa'azantar ba. Kana zama wani irin tunani dan adam yake da shi, yanzu dan uwanka aka kwantar ana masa, ana ta jaje, ana ta roƙon Allah, Allahumma ighfir lahu, ana ta faɗa, kowa mu faɗa yake, saboda an san akwai danja. Allah ya fe masa, Allah ya fe masa, kai kuma a lokacin kake kuru, kame da kowa ma ka je ka ji wai suna neman gafara, to bari ma mu kutsa. Kai wato a lokacin ma za ka kutsa, ba za ba ruwanka ma da neman gafara. Allah yana ta yin wa'azin ba za ka ji ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke ɓata zuciyar ɗan adam. Abu na biyar, an-nazrul muharram wa mushahadatu suwaril aflam, shine kallon abin da Allah ya haramta. Yana da tasiri, yana ba da gudumawa wajen ɓata zuciyar ɗan adam. Waɗannan cututtuka ne da suke cutar zuciya, ba ciwo irin wanda likita zai baka magani ba, ba shi ake magana. Waɗannan cututtukan da muke faɗa, kamar dai likita ba ya bada magani, saboda zuciyar ne ta cutu ta ɓaci da rashin imani, kuma ta yi tsaka da aikata aikin sabo. Na jama'a ba a zuwa nan a ce to za ka ga likita, kuma kawai ka je ka ce ya rubuta maka maganin sabon Allah, kuma a wani kemis za ka sayo. Kusan kamar in yana son wannan, to sai dai ya daina rubuta maganin, yanzu ya kawo maka wa'azi da kawai shi da kaɗai maganin, a karanta maka Al-Qur'ani, a gaya maka bala'o'i da aka tanada a kan mai zunubi. Shi ne abin da ya kamata kawai a yi ko? Idan ba wannan ba, to babu wani abu. Don haka, to yau ba an yi kuskure. Abin da wasu suke yi muka yi. Saboda haka kaga kenan waɗannan abubuwa su suke ɓata zuciyar ɗan adam. Don haka daga ciki kallon abin da ya shafi haram yana lalata zuciyar ɗan adam a daidai wannan lokacin. Haka kallon wasu hotunan baƙa su ma suna ɓata al'amarin zuciyar ɗan adam. Waɗannan duka suna cikin abin da suke ɓata wato zuciyar ɗan adam. Don haka ɗan adam sai ya nisanci waɗannan, sannan zai samu kubuta. Abu na shida shi ne asdiqa'u su, munanan abokai. wato waɗanda ba su da tunani wato sai munanan ayyuka su ne abokanka kullun da kai da su ba inda kuke zuwa sai yawon gidajen shaye-shaye gidajen rawa da mata suke wuraren sabo to babu shakka yau da gobe sai zuciyarka ta lalace sai sa Allah ya ce al-aqillau ba'dhum li ba'din adu wato abokai ubangiji ya ce sashensu da sashensu makiya ne ranar tashin kiyama domin duk wanda ka bi shi akan harkar sabo to sai kun yi la'anar juna ranar tashin kiyama za ka tsine masa zai tsine ma ka rinka cewa shi da ya jaka shi kuma ya ce ai ba ya da ƙarfi a kan kai ka bi shi tun da wuri ka canza na bakwai al-inhiraf shine karkacewa daga tsarin ubangiji yana sa zuciya ta baci duk irin waɗannan abubuwa idan suka tabbata to suna jawo bacin zuciya ma shi ɗan adam ka karkata a kan rayuwar duniya banda shargalle da ayyukan sabo ba abin da ka sa a gaba waɗannan suna jawo maka matsala saboda ita kanta duniya manzo Allah ya ce la'ananniya ce duniya mal'unatun mal'ulun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman imam at-tirmidhi duniya manzo Allah ya ce la'ananna ce kuma abin cikin ta ma la'ananne ne sai abin da ya shafi ambaton Allah ko abin da ya jibinci wannan al'amarin ko kuma mai neman ilimi da bai ilmanta su su ne ake ganin su cikin alheri wannan taro ne na alheri taro ne wanda ake masa kyakkyawan zato a wajen ubangiji har da mala'iku ko da wani ko mai gidansa ya biyo ba wai ma ya zo don Allah ba ne kaga akwai masu bin irin waɗannan gurabe a ai kullum yana wajen tafsiri a guri kaza to kawai sai ka yi wahali sai ka zo wannan gurin dalilinsa yanzu kai ma ka zauna kake jin karatu saboda ka in an tashi kana son ganawa da shi ka ga ba don Allah ka zo ba a da gaske ne to wani hadisi manzo Allah sai ya ce mala'iku za su kai karar ta wajen ubangiji a su je su ce ma Allah waɗannan duk da suka tare don Allah an musu rahama an ba su nutsuwa amma wannan yatsan sama take nuna ba kai take nuna wannan kada ka tsarki ne ai wannan shi ya biyo mai gidansa sai Allah ya ce duk ku haɗa da shi ma da ya ce rahabar ubangiji kenan shi Allah ai bai da hasada a mu ne kawai muke da hasada yanzu kai in kai za a biya mace a kawai bai da lada bukatar ka kenan to ina Allah ya ce bai yarda ba malam ka ji dai tunda ka biyo mai gidansa ma kana da lada shi kenan rahamar ubangiji ke shi Allah so yake kullun ka shiga rahama baya son ya azabtar da kai na takwas daga cikin abin da yake saka zuciya ta baci shine al-ghafla an zikrillah mutum ya rafkana daga barin ambaton Allah ma'ana ba ruwanka da tuna Allah baka karanta alqur'ani baka zikrullahi baka istighfari baka tasbihi baka salati kawai a dimauce kake a rayuwa in ka samu kaci to shikenan sai ka kama kuma zalin kowa baka tuna Allah sai wani zazzabi ya buge ka ko wani abu ka rinka cewa wayyo Allah anan ne kawai kake iya tuna Allah in ya baka lafiya zaka koma ziyarta wala tu'iman aghfalna an zikrina kada ka bi wanda ya zama to ya rafka na zuciyarsa ta rafka na daga barin tunan an gane al-ghaflatu an zikrillah rafka na daga barin ambaton Allah wa tadabbur al-qur'an kuma ka rafka na daga barin lura da al-qur'ani da abin da yake gaya wa ta'ammul fi ayati kauniyya kuma ka rafka na har yanzu akan dalilai da suke nuna maka ubangiji a cikin halittun da yayi su ma baka tunani akan su da yawa yanzu dan wani ya ga rana baya tunanin wata aya sai ta Allah bai kamata ya bauta ma Allah
ko dan ya gafarin wata ko kuma dan Allah yana ta zubar da ruwa daga sama. Akwai dalilai na halittu iri daban-daban wanda su karan kansu wa'azi ne ma dan Adam, inda kana da zuciya mai tuna Allah, lafiyayyar zuciya, so duk in ka ga waɗannan abubuwa suna iya janka ne zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala. To shi wanda yake marabtani za ka samu zuciyarsa ya rabtana daga irin waɗannan, to wanda duk baya tuna ayoyin Allah, baya tadabburi da Alƙur'ani, to wannan babu shakka suna saka lalacewar zuciya yau. Kasratul ma'asi, wato yawan zunubi. In an kasa ayyukanka kashi goma, to kashi bakwai duk saban Allah ne, watakila uku ne ka samu. Wanda ya zamanto ayyukansa na zunubi sun fi yawa a rayuwa, to ko a ma'aunin Ubangiji zai faɗi, domin wadda zunubinsa suka yi yawa suka rinjayi kyawawanka, wuta Allah yake zai tafi. Saboda haka kada zunubanka su zamanto su suka fi yawa akan alhairinka. To waɗannan zunuban za su rinjayi zuciyarka ta ci gaba da aikata munanan ayyuka har sai ta ɓaci ta kankare ma Ubangiji. Na goma shi ne at-tafriqu fil fara'id wa intihaq al muharramat, wannan shi ma illa ce wanda take sa zuciya ta zamanto cewa tana samun ɓaci ta yi nesa da Ubangiji, shi ne kasala ko jinkiri ko ragewa daga farillan da Allah ya dora. Ba ka sallah da rana saboda kana neman kuɗi ko kana mitin ko kana wani abunka, za ka tara su ne sai da daddare ka yi ma Allah. Ana samun irin wannan, to zuciya za ta ƙeƙashe ranar da ba ka da aikin ma sai ga gaba za ka yi sallah, ba don zai zame maka jiki kullum haɗa sallah za ka yi ta yi. To wannan illa ce a cikin rayuwarka. Sannan kuma wani abu da yake shi ne wantihakul muharrama, ka zamanto abinda Allah ya haramta kai ba ka ganinsa da girma. Zunubi ne amma sai ka aikata shi kana dariya, to alamar zuciya ta ɓaci kuma ta ƙeƙashe. Tunda yanzu saba ma Allah kake kana dariya, kai lokacin da ake saba maka ba ka san ai dariya ba ciki, amma kana saban Allah kuma kana dariya. So Allah yana jin zafi kai kuma kana masa dariya kuma saban kai, domin Allah ya kira zunubi da as-saw, saboda in ana yin sa yana munana ma Ubangiji, Allah baya so. To kuma gashi kana saban kuma kana dariya, kamar bayan mun saba maka kuma bari mu maka dariya. Wannan illa ce wanda yake ɓata zuciyar ɗan Adam. Sa'annan wani abu da yake illa ya ɓata zuciya shi ne al-ishtighal bid-dunya wal-inhimak fi talabiha wal-munafasatiha, ɗan Adam ya shagaltu duniya kullum ita ce, sannan kuma sai ya nuɗe wajen nemanta, yana saɓawa da kowa a kan duniya. Ko wasu mutane an ce in kana son saɓawa da su taɓa kuɗinsu ko kuma kai musu wada, shi kullum a kan duniya za a yi fushi da shi a yi bala'i, zai saɓa da kowa, wasu har da iyayensu suna saɓawa, wani har uwar shi zai saɓawa inda ya taɓa masa kaya, saboda ya kamu da son duniya fiye da yadda kake. To wannan yana saka ɓacin zuciya sai ka rasa ayyuka nagartattu. Na sha biyu shi ne ɗudul amal wattamanni, dogon buri, mutum ya ta burin abin da ba samunsa zai yi ba ko kuma lokacinsa bai yi ba, amma kana ta buri wannan burin zai kashe maka watakila alaƙarka da Ubangiji, ya saka ka yin wasu abubuwa da ba su dace ba don cimma burinka a gaba. Dogon buri haka, tamanni shi ne kullum burin samun abin da ba zai samu ba kuma kana burinsa sai ya samu, wahalar da kanka kake lokacin abu bai yi ba kana ta abu na bishi. Kamar yanzu ana ta shirye-shiryen 2027 ko? Na'am. To za ka samu yanzu haka wani akan 2027 sai ya faɗa da kowa, a ta rigima da shi, shi kuma bai samu garanti ba daga Ubangiji zai kai 2027 din ma tukuna ba ido wannan garanti da ka bari ma shekarar ta zo wata kila ko to amma ba ta zo ba kana fada da kowa akan wani buri na tamanni tulun amal dogon buri kenan
na 13 da yake lalata zuciya shi da at-tawassul mazmum fil mubahat wato fadadawa ka fadada buya wuce har iyaka a cikin abubuwan da ake zargi a kansu amma al-aslu abubuwan halal ne shi ma yana lalata zuciya ko an gane wannan
to yanzu misali in an zo shan ruwa da ga teburin wani mutum shi kadai yana da kulolin abinci da ba za su kasa biyar ko shida ba amma al'asulu abincin da yake ciki ba da maka ce harabin amma wannan almubazzarancin sai ya yi tasiri a zuciya yana jawo bacin zuciya domin da za ka kasa su kashi uku ka kyautar da kula guda hudu in ya ga dama in za ka iya cinye biyu ka cinye amma kayi tawassu'i ne kayan wata ka wuce iyaka kayi almubazzaranci ma'ana ka wuce kimar ma da yake bukatar ka wannan shi kadai yana jawo bacin zuciya domin ai Ubangiji cewa kulu washrab wala tusrif ku ci ku sha banda israfi saboda innahu la yuhibbul musrifin baya son masu israfi to tunda ko Allah baya son ka to ai ka gamu da matsala to wannan shi kadai yana da abun za ka ga ko shekaru biyu nan baya an nuna mana wani yaro yana karyawa da 30,000 da wani abu da sai dan gidan wani mai hali ne 30,000 fa mana karyawa sai da sai yanzu kai wata kila 1,000 ma ta iya ga karyawa ta kila ko yanzu 30,000 da an samu irin ka irin ka masu karyawa da 1,000 aka ba su 29,000 ai da abin da Allah zai ajiye masa yana da yawa to ka zama wannan manya ne kuma ɗayan manya ne kuma shi ma kansa ba in ka tambaye shi aikin sa don mun yi ta tambaya kai me ne aikin ka sai zama kawai dan gidan wani ne shi kawai iyakacin aikin sa kenan dan gidan wani ne ba yi da aiki ana samun irin waɗannan masu kamar hauka haka a to mai hankali zai wannan ka je kai ta tara ma kanka bala'i kana sato kuɗi saboda 'ya'yanka su ji daɗi kuɗin da ba raka ba ai kai mahaukaci ne ba ga bari mutumin da zai tara ma kansa hisabi a lahira ya kasa gane kuma yana jin tsoron AFCC a nan wanda su aikin su ma daga duniya ya tsaya su ma kawai an je binciken su za a yi fa to Allah ya gano da AFCC take inda kai zalunci ko a yi abuwa kake ma in dai za ka yi zalunci kai ma fa'in ɗinka yana kan wallahi ku za ku duba yadda kake bi ana kana ta bincike kai ma za a yi maka wannan kawai a babban abin da zai kubutar da kai shine kai gaskiya amma ina ruwan Allah da ka iso lahira da kai dan EFCC a ka ga ji mutane ka zo shikenan kawai za a maka hisabi ka zo da daidai shikenan wuce ai ba wani abu a ciki to amma dai babu mutumin da yake kamar tafaffe wadda ka shekara ko 60 kana neman ritaya ko wani abu bai kama da haka amma da wannan halin kake ta cuta wai kada ƴaƴanka su wahala baka rubuta musu arziki ba Allah shi yake rubuta arziki tun suna cikin kuwarsu an rubuta in dai gadarar ta wannan ne to in Allah bai rubuta musu arziki ba ba za su yi arziki ba kuma in Allah ya rubuta musu wahala sai sun yi wahala domin abin da yake faruwa sai Allah ya karɓe ka ya kuma bar su kuma ma gurbin da ka yi da a ofis ɗin sai a manta da gurbin ka yanzu yanzu waɗanda suke mulki a yanzu fayil ɗin mutane nawa suka manta ai yayin su suna nan a raye kuma ba a taimakon su ko yanzu akwai waɗanda suke shugabanci a ƙasar nan sun mutu suna lahira haka ne matansu da 'ya'yansu suna da ana musu abin da da ake yi ba a matuno su watakila watakila kuma zaka samu yanzu ƴaƴan da matar duk rayuwar wahala suke ba a ma kula da su akwai wanda sun yi hidima a kasar yanzu suna nan gidan su ya dawo gidan matalauta amma watakila lokacin da suke raye sun yi ta dauka ma kansu hisabin da ba za su iya dauka ba suka tafi so kai tunda yake Allah ya sa da sauran hankalinka to ka hankalta kar ka yadda wai dan ƴaƴanka zaka yi sata arzikin su daban Allah ya rubuta musu in ya rubuta musu shikenan sai kai ta wancan wane ne Abdulaziz ne ko wane daga cikin magabata waɗanda suka biyo baya Umar bin Abdulaziz wanda aka zo ana ce masa gwamnati ta yi kusan karewa gaya masa ba aikin wai lokacin da ya yi kusan karewa gwamnati ta yi kusan karewa saboda haka yanzu abin da za a yi ka yi kokari ɗayanka nan duk ka sama musu abin da za a yi a jiɗe ba musu ya ce a ba Allah kuke nufi ya ce in salihai ne Allah ya tawaffa salihai ya tawalla salihai inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihai ya ce in ƴaƴana salihai ne to Allah zai jibinci salihancinsu shi zai musu abin da zai musu amma in ɗauki wani abu daga baitul mali in ba su haramu ba zai yi ba ni zan je wajen Allah Allah ya tambaye ni su suna da suna jin daɗi to yanzu kaga wasu suna shirin tashi gwamnati ta yi kusan ƙarewa ba mu san su kuma abin da za su shuka ba ni dai ban ce da kai yake ba kawai magana nake wallahi saboda haka ba a san abin da za a yi ba to amma shi da ya yarda da Allah ya ce ya tawalla salihin bayan ya mutu bai musu wannan abin ba su ne suke zuwa da abin da Allah ya jibince su da neman da suka yi su suka zamanto za su ƙara raƙumi da kayan hawansa da komai kuma su yi kyauta da shi don ba mota a lokacin watakila da yanzu ne a ce suna kyautar mota malai ka tsaya ma Allah shi kenan amma wajen ƴaƴanka bari kai sata wala za ka je wajen Allah za ka karɓi hisabi cikakke cikakken hisabi za ka karɓa sannan su kuma suna nan suna kecere ne a bayan ƙasa kuma in Allah bai rubuta musu arziki ba duk za su yi wannan abin ya ƙare kuma su dawo ba labarinsu yanzu dai ba ƴaƴan gidan wasu shugabannin ba labarinsu ko labarinsu ba a yi a ƙasa akwai ƴaƴan gwamnoni da yawa ba a jin labarinsu yanzu so in dai wannan shine zai sa kai sata dan ka musu balinta to in Allah bai rubuta arziki ba kawai kai hakuri so abi Allah dai kawai shine magana ana cewa lokaci ya karato ko to shi kenan dole dai nan za mu aje sai kuma addu'a ta gaba waɗannan cututtuka da muka ambata duk malamai sun ce suna da magani domin a zumunci ai kamar likita baya ba da irin waɗannan magunguna ko to akwai magani ban sani ba ko ana son a sha magani in ba a so tun da mun faɗi cuta sai mai gaba ko a kawo magani to shi kenan malam ya ce mana lokaci ya yi don haka dole ma mu bar su sai wani lokaci.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wata bai wanda da kawo tsarin da daga cikin ya ce wuce kan sai da ta fito a tsaka zuwa Allah ya yafe mata.
To Allah ya yafe mata.
Wani shi ma ba mu da ji guda shi ma mai jira Allah mata suwa ke ce da wata zuwa Allah ya ce mata kan sai ya yafe mata.
To Allah ubangiji ya yafe mata.
Akwai wani babu ya ce dubu uku ba marayu ba kwanan da ke nema a zuwa sai ya samu ciwo na rike shi rike ce da wani kwakwalwa ke kuma yana fama da ciwon shuga ke sai wasu addu'a da wasu da ya shi kuma yana neman aiki a Canada.
Allah ubangiji ya warkar da su ya kuma ba da aiki.
Wannan kuma shi ne dan neman a wani kwakwalwa ba shi ke sa a samu kuma shi ya zane shi da neman wani jan'uwa tashi addu'a ba ya iya bacci
ai ba zai yi
ba amma dai ya ce ma kana da akwai azuwa da zai yi sai da zamu biya wannan bashi din kuma Allah ya ba shi kuɗi da biya wannan bashi din ya mu to gore duka mun tsara
to alhamdulillah lalle bashi musifa ne amma ka roki Allah kai ta addu'a a'a ya karanta alqur'ani ya tawassuli sauran ya jira in karatu mu ya zo ma bari amma a wannan wata din komai da ka sani ana tawassuli da ayyukan da kake ka ga ya Allah ba sai ka jira wata addu'a ta banga ta wannan ita ne abin da za ka yi daga daukan azumin ka zuwa shan ruwa har zuwa wani azumin ya sake kewayewa duk lokaci ne da addu'a kuma kamar yadda ka nema mu mu tsaya ka sai mu tsaya ka da yin addu'a duk wani aiki da ka sani wanda za ka yi shi yana kai tawassuli da shi Allah ubangiji ya biya maka bashi kai kokari da wannan Allah ubangiji ya amsa Allah ya biya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله بنا توصلي لسونا إنك وبيا دركي ويجي بشعر يسنا دركي كده وجه منا ربك يا الله قواني بقاتي ستتعال إيه بنا لأنك بيا مصر wannan ba Allah da yake bin sa bashi da shi da ire-iren su wanda suke damuwa da bashin da yake kan su Allah ka biya musu amin Allah ka biya musu Allah ka sabbaba hanyar da za su bi su fita cikin wannan bashi amin ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka ba mu lafiya ka tsare mana wato imanin mu ya Allah amin ya Allah muna roƙon ka da wannan azumi da abubuwan da muke yi Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka yanta a cikin wannan wata amin ubangiji muna roƙon ka jihar wannan ka ba ta zaman lafiya kuma ka zauna da mu lafiya masu tayar mana da fitina muna roƙon ka ya Allah in za su shirya ka shirya su kuma za su shirya ba Allah ubangiji kai maganin shi ya Allah ƙasar mu Najeriya muna roƙon ka ya Allah kai mata aminci ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai gare ka ya Allah ubangiji mun kawo ta gare ka ya Allah ka taimake mu sanya mana mafita ya Allah da gaggawa ubangiji ya Allah muna roƙon ka aljanna muna roƙon ka aljanna Allah muna roƙon ka aljanna Allah muna roƙon ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta muna roƙon ka ya Allah ka kyautata halayyar mu ya Allah da dukkan musulmi din da suke ya Allah ka kyautata halayyar su ya Allah rabbana a'udna min ladunka rahma wa hayyib lana min amrina rashada اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Prop.